Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Laraba 20 ga watan Oktoba shekarar 2021. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Kake farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama. An bukaci gurfanar da shugaban kasar Brazil a gaban kuliya. Ana ci gaba da farautar wani jami'in kungiyar Taliban.
To kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa har ila yau 'yan sanda a birnin Lagos sun tarwatsa masu gangamin tunawa da zagayewa ko cikar zanga-zangar 'yan sanda shekara daya. Sannan za ku ji cewa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na ziyarar kwana biyu a Najeriya, inda yake ganawa da takwarar aikinsa Muhammadu Buhari. To baya ga haka, muna kuma tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamilin kai zai gabatar mana, da kuma wasu sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Sojojin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba, kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a yankin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewar wani mutum ɗaya ya rasa ransa a harin ta sama a wajen birnin Mekelle. Haq ya ce an bayar da rahoton cewar mutane tara sun jikkata a harin na biyu da aka kai a Mekelle daga baya. A wannan rana, wanda kuma ya lalata gidaje da dama da wani otel da ke kusa da yankin. Kakakin ya ce takwarorinsa a Majalisar Ɗinkin Duniya sun firgita da zafafan rikicin, kuma sun sake tunatar da dukkanin bangarorin da ke rikici da juna akan nauyi da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin jin ƙai ta duniya don kare fararen hula da dukiyoyinsu. Gwamnatin Habasha da farko ta musanta ƙaddamar da har-haren na ranar Litinin, amma daga baya kamfanin dillancin labarai na Habasha ya bayyanar da kai har-haren ta sama, kuma ya ce sun kai harin ne kan kayayyakin sadarwa. Rahoton wani kwamitin musamman na Majalisar Dattawan Ƙasar Brazil zai ba da shawarar shugaba Jair Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 600 a ƙasar. Rahoton mai kusan shafi 1,200 da Sanata Renan Colheiro ya tsara yana zargin Bolsonaro da wasu ayyuka kamar gaggauta amfani da magunguna da ba tabbatar da sahihancin hancinsu ba, kamar hydrochloroquine, duk da yake daga baya an nuna cewar ba su da tasiri na jinkirta sayan allurar. Rahoton ya ce Bolsonaro na da yakinin cewar barin kwayar cutar ta bazu zuwa ko ina a Brazil zai iya haifar da rigakafi idan ta saba da jikin jama'a. Idan kuma isasshen jama'a suka kamu da cutar da ke yaduwa, hakan na iya dakatar da cutar daga ƙara yaduwa. Rahoton na Sanata Colheiro ya ba da shawarar cewar a gurfanar da Bolsonaro kan tuhume-tuhume da suka hada da laifukan cin zarafin bil'adama, buga takardun jabu da tunzura aikata laifi. Rahoton yana kuma ba da shawara a gurfanar da wasu tsofaffin jami'an gwamnati da na da da na yanzu, abokanan shugaban kasar, ciki har da 'ya'yansa uku, daya daga cikinsu fitaccen dan Majalisar Dattawa. Amma tsananin adawa daga wasu mambobin kwamitin ya sa Colheiro ya cire shawarwari na tuhumar Bolsonaro da kisan kare dangi ko kuma kisan kai. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. To a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, duk da umarnin da 'yan sanda suka bayar na hana gangami ba tare da izini ba a birnin, ɗaruruwan matasa da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ne suka yi gangami a shataletalen Lekki Toll Gate da ke birnin na Lagos, domin bikin cika shekara ɗaya da gudanar da zanga-zangar 'yan sasu wacce ta mamaye wasu biranen Najeriya a bara. Wakilinmu Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Tunda sanyin safiya ne da rundunar 'yan sanda a jihar Lagos ta baza jami'anta a manyan titunan birnin, musamman ma dai shataletalen Lekki Toll Gate da ke zama dandalin gudanar da zanga-zangar kawo ƙarshen cin zalin da rundunar 'yan sanda na 'yan sa wanda aka gudanar a bara, dandalin da kuma ake zargin wasu masu zanga-zanga sun rasa rayukansu bayan fito na fito da jami'an tsaro a rana mai kamar ta yau. To sai dai kuma wannan bai hana ɗaruruwan matasa fitowa a yau ɗin ba, domin tunawa da wannan rana duk da gargaɗin da 'yan sanda suka yi na cewa sai wanda aka baiwa izini ne kadai zai gudanar da irin wannan gangami. Comrade Deji Adeyanju na ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan gangami na yau.
Ba wanda yake da izinin cewa mutane za su yi zanga-zanga ko don fada ra'ayinsu a cikin demokratiya, saboda ko lokacin soja mutane suna zanga-zanga suna fada ra'ayinsu, duk abin da ake cikin a ƙasa da ba daidai ba, mutane suna korafi kuma mutane suna zanga-zanga abin da aka fi sani da protest a Turanci. Yanzu za a zo a ce a cikin demokrasiya wai cewa har waɗansu za su zo su ce mutane ba su da umarni ko ba su da hujjan yin kuka da abin da ya dame su, kuma su Muhammadu Buhari da duk 'yan gwamnatin shi ba sa jin kunya.
Kuwa yau ɗin ma dai sai da rundunar 'yan sanda a jihar ta Lagos ta kama wasu masu zanga-zanga na tunawa da gangamin na 'yan sa a shataletalen na Lekki. Sai dai kamar da kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Mista Adumasu ya ce, duk wanda ke da kati na shaida da zai nuna cewa ba zaune gari banza ba ne a wajen, to rundunar 'yan sandan ta sake shi. Kuma rundunar ta baiwa jama'a damar gudanar da gangami a cikin motocinsu ba tare da sun tsaya ba domin yin jawabi, lamarin da ya ce zai iya kawo hargitsi. Yanzu dai a yanda wasu ke goyon bayan wannan gangami, wasu kuwa na adawa ne da shi, kamar da wasu mazauna birnin na Lagos suka shaida mani.
Ana maganan shekara ɗaya kenan da ya gabata da wannan mummunan al'amari da ya faru a nan Lagos. Magana ne na cewa mutane su suke ba da umarni wa gwamnati, kuma suna ganin kamar gwamnati ta ɗauka. In ba haka ba, yaya waɗansu mutane 'yan tsiraru a ƙasa ko kuma da wasu magoya bayansu daga wata ƙasa za su zo su kitsa wani mummunan al'amari a ƙasa? Amma tun da aka yi abin nan mutum nawa muka ga an kamo an hukunta su?
Celebrating ranar kone-kone da halaka mutane za a yi da kayan jama'a, shin rikici da tashin hankali yana daga cikin abin da za a yi celebrating? Tarzoma da kashe-kashe yana daga cikin abin da za a yi celebrating? Wannan ma yi wannan tunanin ma shi ba gaba ɗaya ma ba hirdani, kuma na san su ne suke tunani an da safi ɗin.
Mutane sun zo suna maganganu iri-iri ne, saboda gaba ɗaya abubuwan da suke faruwa kasan ba daidai ba ne. Abin da ya sa mutane suke zanga-zanga kenan. Kuma
kawo lokacin hada wannan rahoto dai komai yana tafiya a birnin na Lagos kamar da aka saba, inda wasu ma ba su san an gudanar da irin wannan gangami ba a wancan bangare na Lekki. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
Shugabannin gwamnatocin kasashen tarayyar Turai suna shirye-shiryen babban taron koli a gobe Alhamis, wanda akasari zai tattauna rikici tsakaninsu kan hukunci da kotun tsarin mulki ta Poland ta yanke kwanan nan, wanda ya ayyana tsarin mulkin Poland yana da fifiko kan dokokin kungiyar. Tun a jiya Talata aka yi bitan muhimman batutuwa na doka da na siyasa da za su bijiro a ranar Alhamis, a yayin da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki suka fuskanci juna a majalisar tarayyar Turai. Von D. Lion ta yi wa Poland barazanar dakatar da ita daga haƙƙin kada ƙuri'a a kungiyar EU da kuma rage kudaden EU. Ta yi gargadin cewar matsayin kotun Poland na dokar ƙasa da tafi ƙarfin dokokin Turai na lalata ginshikin yarjejeniyar EU. Poland ta karbi kimanin dala biliyan 227 a cikin kungiyar EU tun daga lokacin da ta shiga kungiyar a shekarar 2004 kuma ta biya kalla dala biliyan 72 ga kungiyar ta EU. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gabatar da jawabi a yau Laraba a kasar Ecuador game da abin da ma'aikatar harkokin wajen ta kira kalubale da ke fuskantar demokradiyya a yankin kafin tafiya zuwa makociya Colombia don tattaunawa da shugabanni a can. Ma'aikatar harkokin waje ta ce jawabin na Blinken zai haskaka sahihi kuma ingantaccen tsarin demokradiyya zai kai ga aiwatar da manufofin tattalin arziki waɗanda za su ƙarfafa ci gaba da kare muhalli. Baya ga batutuwan demokradiyya da haƙƙoƙin bil'adama, wani babban abu da Blinken ke mayar da hankali a balaguran nasa shine batu da ya shafi ƙaura, inda kuma a Bogota zai jagoranci wani taro da ministocin harkokin waje daga yankin game da ƙaura ta bil'adama. Lokacin da yake jawabi ranar Talata tare da ministan harkokin wajen Ecuador Mauritius Montevelo, Blinken ya ce yin ƙaura da jama'a ke yi kalubale ne ga kowace ƙasa, ciki har da Ecuador, inda dubban 'yan Venezuela suka zauna a cikin ƙasar na tsawon lokaci.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan na ziyarar kwana biyu a Najeriya, inda yake ganawa da takwaran aikinsa Muhammadu Buhari. Erdogan ya yi da zango ne a Najeriya bayan da ya baro ƙasar Angola. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Erdogan da ya zai amfani da damar wannan ziyarar da ya kawo a Najeriya domin kaddamar da cibiyar al'adun gargajiya ta Turkiya da kuma makarantar sakandare a anguwar Wusatu da Turkiya ta taimaka wa Najeriya wurin kwaskwarima. Wannan ziyara dai dama an daɗe ana tsammanin ta ganin cewar akwai mu'amala ta kud da kud tsakanin Najeriya da ƙasar Turkiya ta fannoni daban-daban wanda aka tsara yarjejeniyoyi har guda 24 ko fiye da haka, da idan aka sanya mata hannu za ta taimaka wurin inganta mu'amala da al'amuran bunƙasa tattalin arziki da magance matsalolin tsaro da sauran al'amuran da suka shafi bunƙasa tattalin arziki. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya min ƙarin haske dangane da wannan ziyarar.
Akwai tattaunawa akan batutuwa da yawa, akwai yarjejeniyoyi da ake sa wajen guda 25 wanda in an samu daidaito tsakanin mu da su za a sa hannu akan su. Wayannan abubuwa kuma sun shafi haɗin kai wajen sha'anin custom, wajen daidaito, wajen haraji tsakanin Najeriya da Turkiya, da bibiyan dukiya ta sata, da yarjejeniya akan tsaro. Ga su nan dai abubuwa da yawa suna da aka zayyana sun sha.
Akwai yiwuwar cewa Erdogan zai nemi shugaba Buhari ya soke waɗansu abubuwa da ya shafi wata ƙungiya da ke adawa da gwamnatinsa, kamar makarantu da masana'antu, watakila da ƙungiyar ta kafa a cikin Najeriya.
To ba mu sani ba ko zai yi dakan wannan, amma dama wannan magana tsohuwar magana ce. Tumancin zuwa da ya dama ya faɗi wannan bukata kuma ya ce zai kawo ɗansu su mai gurbinsu. To kuma a lokacin shugaban Muhammadu Buhari shi bayani da ya bayar ya ce gwamnatin Najeriya ba za ta bar wata ƙasa ko wata ƙungiya ta amfani da sansani a nan Najeriya don ta kawo ɓaci ko tashin hankali a wata ƙasa ba. Musamman ce ma abu ya shafi ƙasa kamar Turkiya, wanda akwai aminci tsakanin shugabanni, akwai aminci a tsakanin ƙasashen namu guda biyu. Saboda haka Najeriya ba ta da gurbi, ba za ta ba da sansani ga wani wanda zai kawo tashin hankali ko wani damuwa ga ƙasar Turkiya ba. Wannan kuma shi ne matsayin shugaban Muhammadu Buhari wanda bai canja shi zuwa yanzu.
Kana ganin kawai yanzu an samu wani bayani ko asirce ko a bayyane da ke nuna cewar akwai wannan manufa ko an fara yin amfani da Najeriya ta zama sansani na kawo hitina a Turkiya daga wannan kungiyar?
To kuma wannan su suna da ita sai su gabatar, in suna da ita shaida sai su gabatar shugaban Muhammadu Buhari. nan tun zo tattaunawa.
A waje da ambassador Lawal Muhammad Munir, tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Turkiya, ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci na wannan ziyarar.
Shi saboda suna son wancan abin da ba suke son a koru waɗannan mutanen da da suka zo, suna ganin cewa in suka kawo wani abu zai sa a koru waɗancan ɗin karɓi waɗannan. Amma idan abubuwan da abin da ake zance za su zo su yi magana a kai aka bi su yadda ya kamata, kamar na fannin na tsaro da sauransu, zai wa ƙasar nan amfani. Saboda ɗaya tukuna can suna da hanyoyin da suke yin waɗannan kamar makamai da sauransu, har ma suna yi suna siyar wa NATO, in suka yi niyyar yi ba wanda ya siya nasu, ba kamar sauran ƙasashe ne ba. Kana san wani abu in wata ƙasa babba ta ce ita ba ta so ka samu tilas ba za su bari, amma shi wannan duk abin da ya niyyar yi shi shugaban wannan nata ke duk abin da ya niyyar yi zai yi, ba da ƙasa dan babba ce ta zo ta ce a kada ya yi wannan abu. Saboda haka idan aka bi abin nan aka sa hannu, in dai abubuwan da zai nema bai sa yadda za a iya tura waɗannan wanda suke ƙasar tintini ba, to komai zai yi kyau.
Ambassador Lawal Muhammad Munir kenan, tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Turkiya a ganawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To kada manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau tare da Nasiru Adam Alhikaya.
Domin farewa da harbi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu juya baya kaɗan mu duba tarihi mai muhimmanci na yankin da a yanzu yake matsayin arewacin Najeriya da ya shafi babbar daula da ta sa hatta zuwan Turawan Ingilishi suka yi wa yankin mulki ta hannun sarakuna, wato indirect rule. Masanin tarihi Muhammad Awwal Usman zai shigo shirin. Bayan nan dattijon Nefu Sawaba Alhaji Husaini Gariko daga Jigawa zai yi mana fashin baki. Ku kasance da shirin Arewa a yau na muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi.
Kuma sauraro ga kashi na farko na bayanin Malam Muhammad Awwal Usman.
Tuban Nasiru, idan muka duba tabarbarewar al'amura a arewacin Najeriya musamman a tsakanin al'umma a mataki na al'umma, za mu ga abu ne da yake da alaka da wato tarihi. Wato a kowane lokaci masana tarihi suna cewa tarihi yana maimaita kansa a kowane lokaci a kuma kowace hukuma. Misali, kafin wato jihadin Usmaniya, kafin Allah ya daga martaba Shehu Usman Dangote ya karɓi arewacin Najeriya ya kuma sanya ta akan turba, al'ummar Hausawa sun kasance al'umma ce wacce take mai rarrabe, wato kansu bai taɓa haɗuwa ba, suna wato ainihin yaƙar junansu, suna kuma cin amanar junansu, suna kuma kin junansu da hasara kamar yadda kaga Bahaushe na yanzu a yanzu maganar yake maka magana. Duk inda kaga Bahaushe a yanzu da wanda ya fi kusa da shi zaka samu yana da bakin hasara, zaka samu yana da kyashi da bakin ciki da san kansa. To dama wannan tarihin ƙasar Hausa ne da duk al'ummomin da suke cikin ƙasar Hausa. A cikin wannan hali aka taho, Allah ya kawo Shehu Usman Dangote yana almajiri ya da kira yana da'awa. Sarakunan lokacin suka ji abin da yake fada ba zai yi daidai da tafiyar zalincin da ake a wannan lokacin ba, suka kokarin kurumce shi ko kuma ce su halaka shi. To a cikin kusan daren da aka nemi a halaka shi ne, bayan ya yi addu'a sai sallar dare da sauransu ya kwanta ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a mafarki, ya bashi waɗannan tutoci guda 11, ya kuma masa izini da ya tashi yi jihadi. Wannan shine tarihin dalilin da ya kawo ruhin jihadi. Shehu Usman bai nemi tashi yayi jihadi dan neman mulki ba, bai kuma tashi yayi jihadi dan ya sama ma ƴaƴansa mulki ko ɗaukakar duniya ta baya ba. Abinda yawancin mutane har yanzu suke ganin kamar cewa zaka ji duk masu sukar manufofin Shehu Usman cewa kamar ya dangana mulki ga Fulani, ba haka bane. Zabi ne na Allah, kamar yadda kaga Allah ya zabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Makka, wanda a lokacin Makkan tana cikin najasar bautar gunki, akwai gunki 300 da ƴan kai a cikin Ka'aba. A cikin wannan Allah ya fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma tarihin nan shi ma a wancan lokaci ya maimaita kansa, domin shi jika Annabi Isma'ila ne, Annabi Isma'ila dan Annabi Ibrahim ne, kuma an sun zo gurin ne ba dan kuma ba sai dan tsaida sha'a'ir addini, wato tabbatar da wato traku na addini. Allah ne ya ce su gina wannan. A cikin irin wannan tafiya, in Allah ya zabi wata kabila, wani mutum daga wata kabila, to yawanci ga dabi'a hali ɗan kabila ne ai suke kewaye shi. saboda haka abinda zai nuna maka cewa jihadin Usmaniya an yi shi ne da kyakkyawar niyya, ai ga ƴaƴansa da jikokin su har yanzu muna ganin su, muna bin su, muna mutunta su, kuma muna musu addu'a, kuma duk abinda zai taba gidan Shehu Usman Danfodio to rushewa ce ga al'ummar arewacin Najeriya. A yanzu za ka ga al'amura sun ya mutse kwata-kwata, kusan an rasa wato tushen su, balle makaman su ba wani abu bane. Zirin da Shehu Usman ya dora al'ummar arewacin Najeriya, musulmin Najeriya akan ta, suka kauce daga gurbin da aka dora su akai, suka ji in addini ne suka aro daga wani waje, an kuma tarbiyya ce suka watsar da ita. Saboda me? Saboda aka ce ma halakam ru'un rafa qadruhu, mutumin da wanda ya san kansa, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce duk wanda ya san kansa ba zai taba tabewa ba. Saboda haka al'ummar arewacin Najeriya ta shiga halin da ta shiga ne sakamakon wato wasa da abu biyu, sakamakon wasa da ilimi wanda shi gadar da jahilci. Jahilci shi ya gadar da auren sha'awa a arewacin Najeriya. Auren sha'awa shi ya kawo aka haifi ƴaƴan da ba su da tushe balle makama. A da can idan mutum zai aure sai iyayensa da danginsa da duk wani wanda yake da hannu, yake da fada, bakin fada a ji akansa, sai an yarje masa irin matar da zai aura. Akan haka suka rayu cikin albarka, za ka ga mutum da ƴaƴa 40 jikoki 60 ko 70 har 100, amma idan ya gyara murya duk ciki ba mai daga kara ko a ji motsin sa gidan, sai ka dauka gidan ɗaya ne tilo yake iyaye ba, saboda bai badan kuma ba, saboda a wancan lokaci sun nemi ilimi na addini, sun yi aiki da shi, kuma sun bi Allah. Saboda haka suna jin kunyar Allah, shi ma Allah yana jin kunyar su. To daga sanda mutun ya bar Allah, shi kuma Allah sai ya bashi. Saboda haka al'umma idan ta taru ta koma ta saki ilimi, wanda ilimin nan shine hasken rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta farko ta sauka masa iqra, ta sauka a kogon hira ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine suratul sharhi. Aka ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqa. Aka ce wato ya rasulullahi kai karatu, aka ce karanta, yace ma ana biqarin. Aka jibril yace yi karatu, karanta mana ya rasul, yace ma ana biqarin. To daga nan aka saukar da ayar gaba daya. Saboda ka farkon wato mas'uliyar da ta rataya shine nemi ilimi.
Dakata a nan masanin tarihi, za mu gayyato dattijan siyasar Arewa na Neko Sawaba, wato Alhaji Husaini Gariko, don yi mana fashin baki kan yankin Arewa. Ya yake ne a jiya, kuma ya yake a yau?
To ai Arewan yanzu ai babu mutane a Arewan ne. Idan ka duba ina Arewan take ne, Arewa ai mafarki ne. Yanzu mu dauka wannan kashe-kashen da ake da komai ake, aina ake yi a Arewa. Me ya jawo Arewan wannan matsalar? Abin da ya jawo mana rashin shugabanci. Shugabannin da suke mulki su wannan masu yin kwanta-kwantan da masu yin wani abu, me yake zafi ne? Ba talauci ba ne? To yanzu akwai mutum ɗaya da ya ajiye abin da jiha guda za ta iya ci shekara guda, ba wani zai je kofar gidansa, ya kama ya kulle, ko kofa za a yi rigankanuwa an leka an ga kai ba wani za a ganka ba. Su kuma wannan mutanen sun farga cewar za a ebe kuɗi a jibge su, su koma jeji suna shan wahala. To gara su ita ma ta ƙari, su tare su kwata, an kashe su sun tsira, ba kashe su ba su tafi da abin da suka kwata. Ya za ka yi shugabanci ka ce daga kai sai danka, a ce ka saci kuɗi ka je ka jibge a kuɗin da ba za ka iya batarwa ba, kuma sannan ka zo ka ce wai kana Arewa za ka zauna lafiya? Yan kuɗin suna yi ne saboda me? Saboda yan kuɗin su sun san mutuncin mutanensu. Mu yan Arewa mun san mutuncin mutanenmu, kuma sannan a Arewan an yi da akwai dattijo. Wayannan matasan da suka taso sun ce kowa ma bai isa ba, ba sa neman shawara wanda za su zo su ba su shawara. In za a haɗa kai a zauna a yi shawara, wannan mutane ku taru ku je ku tallafi jiharku, a samu akalla. Yanzu mu ɗauki jihar Jigawa, ko mu ɗauki jihar Kano, ko mu ɗauki jihar Kaduna, ko mu je mu ɗauki Sokoto, akwai mutanen da za su haɗu su goma, sai su yi mota akalla ta taliya 5,000, makaroni 5,000, duk mai gida da yake matsala kwali uku, kwali biyu, kwali uku ana tallafa musu. Za su zo su ce wannan mutanen ba su taimake su ba ne? Duk abin da zai taɓa su ba za su yadda ya taɓa su ba. Amma ka je ka ci a gidanka abincin ma almadare ma kura su ake karɓa su abinci, to ka ci ka zo ka zubar a kwata, ka yi Allah ga tsare ga wani bai koshi ba, ya za ka ce za ka samu zaman lafiya? Tunda kake Nasiru baka taɓa ganin mutuwa ta wulga tsakanin da mutumin da ya miƙo wani abu wani zai karɓa ba, kana ana sallah an mutu duk a hainayin da ake a mutuwa ta wulga ciki, amma ka taɓa ga wanda ya miƙo zai bada alheri wani zai karɓa wani ya mutu a tsakaninsu? Akwai abin da ya fi alheri daɗi? Ba a yi. Ɗan arewacin ba sa yi, in sun ganka ma kai liability ne, burinka suke yi, su sun tsira suna da arziki, to su ji tsoro ga wasu da Allah. In sun tsira anan a can ba su tsira ba, kuma anan da mahabba tsira ba. Saboda haka ga irin abin da yake faruwa, yi wata rana sai an waye gari, akwai wani shi ne a gari kaza ya kasa zama a garin su, wani in gida goma zai mutu ba ruwan sa in ƴaƴansa suna kore sai su ta tsalle a kofar gida suna yi amma babu ruwan sa shi saboda shi da ƴaƴansa ba su da matsala ga masu matsala can wayancan su ba Allah ne halice su ba saboda haka wannan ba mutane bane so in muna so mu gyara ƴan arewa dukkan mu mu hadu mu zauna mu ga menene kurakuran da muke yi mu hango mu gyara wannan kurakuran menene daidai din da muke yi in yana daidai mu koma mu yi daidai din domin daidai din ta tsaya domin ƴaƴayenmu da jikokinmu su taso a kyakkyawan yanayi yanzu idan muka mutu ƴaƴayenmu da jikokinmu za su mana Allah ya saba saboda me saboda an ja su ta kan hanyar kaya ana tutar da su kuma an ko raba su da tarbiyya yanzu zaka je ka ga mutum wannan sai yana taka kasa yayi zanzuro gindin sa anan yi sunku ya sai su bulu haka yi sallah da ita haka Allah ya ce ai kudin da muke yayi yawa in ba mu gyara ba kuma to zamu ga mu da fushin Allah Allah ya so waje
mu sauraro anan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dora a madadin muryar Amurka ni na sura da mai likaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
duniya to salatai sai ko ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya
wallahi yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
to bar mu fara da sakon Adamu Malamaduri da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa wadanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika rikicin da ya kunno kai a jami'ar APC mai mulki a lokacin gudanar da zaben shugabannin jihohi zai yi wa jam'iyyar illa muddin jagororin jam'iyyar na kasa ba su kamanta adalci ba wajen sasanta wannan rikici sai kuma sakon Muhammad Chindo ungwar karkun madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda ya ce kai ci hakika halaka mutane da dama a jihar Sokoto abin bakin ciki ne da Allah wadai ya Allah kawo mana karshen matsalar rashin tsaro da ta'addabe mu amin suma amin sai kuma wasikar Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau da lakin kuna kai wanda ya ce ba ma jin dadin duk wani labarin da zai bata wa kasar mu suna a idan duniya dan haka ba mu ji dadin labarin kama wasu ƴan Najeriya da ake zargin ɗan kungiyar asiri ne a Afirka ta Kudu ba a ƙarshe muna ba da shawara ga ƴan kasar mu mazauna ƙetare cewa su dinga kaucewa aikata ababen da ba su dace ba shi kuwa Abubakar kawo girgir a wannan sakon nasa cewa yi mun ji gwamnatin Najeriya ta ware kuɗi wuri na gugar wuri har naira biliyan 863 domin yaki da talauci a shirin gwamnatin Buhari na fitar da al'umma daga ƙangin talauci wannan abun banna ne idan har ya tabbata amma ya kamata shugaba Buhari ya riƙa sa ido sosai akan irin waɗannan abubuwan domin wani sa'in rijiya kan ba da ruwa guga ta hana dan ko a can bayan ma an ce an ware biliyan 50 amma har kawo yanzu kawai gafara sa muke ji ba mu ga kokoho ba a ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce hakika jihohin mu na arewa sun kama da wuta ɗan bindiga sai cin karen su suke ba babbaka shugabannin mu kuma suna kallo amma sun yi shiru amma babu damuwa tunda akwai ranar yin bayani dalla dalla ya ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba dan halin mu ba ka kawo mana mafita amin sakonin da kuke aika mana ta hanyar email kenan yanzu kuma sai labarai a takaice
Motocin Habasha sun sake kai wani hari ta sama a babban birnin yankin arewacin Tigray a yau Laraba kwanaki biyu bayan wani hari ta sama da ya kashe mutane uku a can rahoton wani kwamiti na musamman na majalisar dattawan Brazil zai bada shawara cewar shugaba Jair Bolsonaro ya fuskanci tuhumar aikata babban laifi kan yadda ya tunkari annobar COVID-19 wacce ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 600 a kasar haka an ji cewar mukaddishin ministan harkokin cikin gida na Taliban wanda Amurka ta lissafa shi a matsayin dan ta'adda na duniya ya shirya wani biki a Kabul don karrama 'yan kunar bakin wake da ke da alhakin kashe dubban sojojin Amurka da na kawance a Afghanistan.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan amadadin Yusuf Aliyu Harambe wanda ya ci gabatarwa. Sai Julie Leather Gresham da ta haɗa mana shirin. ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya. Baka da kunisa domin ga shirin yau da gobe.